Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyyar muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Sai kuma Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana. Za a kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdi ce tare da abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Iliya Kure zai shigo da shirin na gari na kowa kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karatu Babaya kuma Kiri. Ma'aikatan majalisun tarayya Amurka da jami'an fadar White House sun gane haji Asabar a Washington a wani kokari da suke yi na kawo ƙarshen rufe bangaren gwamnati wanda ya shiga kwana na cikin 15 kuma an kammala wannan tattaunawar bayan wasu sa'o'i. Bangarorin biyu dai na shirin ganawa a yau Lahadi. Cijewa da aka samu akan bukatar shugaba Donald Trump na dala biliyan 5 da biliyan 600 domin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico shine sanadiyar rufe wannan gwamnatin. Mataimakin shugaban kasa Mike Pence da ya gana da shugabannin majalisun biyu ya kwatanta tattaunawar a wani sakon Twitter da mai ma'ana. Sai dai an kammala tattaunawar ba tare da cimma wata matsaya ba. Ita kuwa kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi ta fitar da wata sanarwa a jiya Asabar din, inda take cewa wannan matakin rashin hankali da damuwa da Trump ya dauka na rufe gwamnati ya kamata ya zo ƙarshe. Babban Hausa hafsoshi a ma'aikatar tsaron Amurka Rear Admiral Kevin Sweeney ya yi murabus a cewar wata sanarwa da ma'aikatar tsaron ta fitar a jiya Asabar. Sweeney ya dire kan wannan mukami ne tun cikin watan Janairu shekarar 2017. Ya ce bayan shekaru biyu da na yi aiki a Pentagon, yanzu ina ganin lokaci ya yi da ya kamata na ajiye aiki na je na yi zaman kaina. Ya ce babban alfarma ce da sake aiki tare da dakarunmu maza da mata a ma'aikatar tsaro. Sweeney yana faɗin haka ne a cikin wata sanarwa a jiya Asabar. Jami'in shi ne na baya a cikin jerin jami'an ma'aikatar tsaro da suka yi murabus a cikin wannan lokaci. Sakataren tsaro Jim Mattis da Sweeney, wanda Sweeney ya yi aiki a ƙarƙashinsa, ya sanar da aji aikinsa a cikin watan Disamba kana fice daga ofishi a farkon wannan watan. Jami'an hukumar zabe a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun faɗa a jiya Asabar cewa ba za su jinkirta fitar da sakamakon zaben shugaban ƙasa wanda suka yi niyyar fitarwa a yau Lahadi har zuwa sabon mako. Shugaban hukumar zaben Corneille Nangaa ya ce bai yiwuwa a fitar da sakamakon zaben a yau Lahadi, amma dai kuma ya ce aiki na tafiya daidai, har yanzu ba su iya kammala har a da sakamakon ba ne. Nanga ya ce hukumarsa ta samu kashi 47 cikin 100 ne na ƙuri'un da aka kada daga rumfunan zabe a fadin makekiyar ƙasar da ke tsakiyar nahiyar Afirka, wacce take kuma fama da hanyoyi marasa kyau. Ya kuma ce tsarin harhaɗa sakamakon zaben irin na da yana cikin abubuwan da ke haddasa jinkirin aikin. Hukumar ta yi niyyar amfani da hanyar yanar gizo ta tattara sakamakon zaben daga sassa na ƙasar. Sai dai hukumar ta dakatar da yin hakan bayan da 'yan adawa suka yi ƙorafin cewa hakan zai ba da dama a tafka magudi. Nanga bai ba da takamammen ranar da za a kammala tattara ko kuma ranar da za a fitar da sakamakon zaben ba. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kungiyar Taliban ta ce tattaunawar ta da Amurka akan kawo ƙarshen yaƙi da ayyuka marasa kyau a Afghanistan tana nan yadda take, amma kuma ta kiyarda da shiga wata tattaunawar zaman lafiya da gwamnati kai tsaye a Kabul. Mai magana da yawun Talaba Zaibullah Mujahid ya faɗa wa muryar Amurka cewa akwai wata tattaunawa da kungiyar za ta yi da Amurka, amma dai ba a fitar da rana da kuma inda za a yi tattaunawar ba. Mujahid yana mai da martani ne tare da yin watsi da rahotanni da ya kira na ƙarya cewa wakilan kungiyar na mayakan sa kan suna shirin shiga wata tattaunawa da jami'an Afghanistan a Saudi Arabia a wata mai zuwa. Wakilin Amurka da musamman mai shiga tsakani a Afghanistan Zalmay Khalilzad ya yi wata tattaunawa na lokaci mai tsawo tsakanin kwanaki biyu a tsakiyar watan Disamba da wata babbar tawagar Taliban a birnin Abu Dhabi inda wato tawaga daga Saudi Arabia da Pakistan da kuma kasar mai daukar nauyin tattaunawar suka halarta. Mataimakin ministan harkokin wajen Rasha a jiya Asabar yayi watsi da batun yiwuwar yin musayar ba Amurka nan da ake tsare da shi bisa zargin leƙin asiri da wata ƴar ƙasar Rasha. Ana tsare da Paul Whelan ne, tsohon sojan ruwa dan kasar wato dan asalin kasashe biyu na Burtaniya da Ireland a ƙarshen watan Disamba a Moscow. Kama shi da ya haifar da tsegumin cewa Rasha tana son ta yi amfani da shi ne domin ta yi musaya da wata ƴar ƙasar ta da aka kama ta da laifin leƙin asiri a nan Amurka. Amma mataimakin ministan ya ce hakan dai bai yiwuwa saboda lokaci bai kai a yi hakan ba, saboda ba a tabbatar da laifi a kan Whelan ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa a shirin nagari na kowa. Karamar hukumar Augi a jihar Kebbin, Najeriya ta kudiri aniyar ganin yara da ke karatun firamare a yankin sun sami ilimi mai inganci. Shugaban karamar hukumar Alhaji Ismaila Yakubu ya bayyana haka wata hira da wakiliyarmu Maryam Atu Muhammad.
Yace dangane da hakan ne yake kai ziyara ba zata a makarantun firamare na yankin don karfafawa malamai da dalibai gwiwa tare da magance wasu matsaloli da ke kawo tarnaki ga sha'ani ilimi a yankin. Don jin majiya ga shugaban karamar hukumar mulki ta Augi Alhaji Ismaila Yakubu Augi.
Ita ba karamar hukumar mulki ta Augi abinda ya shafi ilimi babata a baya ba, domin ni kaina muna kwaikwayo gwargwadon abinda muka ga mai gidanmu yana yin shugabanmu to mai girma gwamnan jihar Kebbi kan cewa yana da sha'awa ga irin wannan abubuwa. Abinda Bature ke cewa passionate, ni kaina a matsayina na shugaban karamar hukumar mulki ta wannan yanki na Augi ni kan biya a makarantun nan firamare domin in ziyarce su, kuma in ziyarce su ainihin malaman su, sannan kuma daidai gwargwado ɗan abubuwan da muka iya yi a hukumance na taimakawa wanda ya shafi kila idan wani ɗan sili ne ɗan faɗi ko wani ɗan ƙaramin abu wanda kai tsaye za ka yi domin ka nuna taka kulawa, muka yi wannan. Sannan ita kanta hukumar da ke kula da wayannan ɗaliban na firamare wato LGA lokaci-lokaci muka zauna da su, muka kuma tattauna yan bukatocinsu, yan matsalolinsu, waɗanda ba su fi ƙarfinmu ba, waɗanda muke iya yi muna yi gwargwado.
Shima sakataren ilimi na ƙaramar hukumar mulkin Alhaji Umar Dankal ga abin da yake cewa
an samu canji sosai. Canjin da anka samu shine na ɗaya dai akwai ƙungiyoyi da yawa waɗanda akwai a cikin Augi local government. Zan baki ƙaramin misali, akwai wata ƙungiya da aka ce mabayawa Bubu Chitigi Development Association wadda ta da educational fund wanda duk shekara tana tallafa ma ɗalibai da kuɗin registration da kayan aiki. Saboda haka musamman kuma mun hibba mata ƙwarin gwiwa a cikin irin wannan al'amarin. Saboda haka akan wannan abubuwa irin tallafin da wannan kungiya ke basuwa mafi yawancin yara da za ka taiga gari ka iska babu wata ƙara sakandare su, amma yanzu muna da su, muna da ma'aikatan lahiya, muna da malaman makaranta, muna da wasu suna nan COE, muna da wasu suna jami'a. Wannan duk gaskiya saboda kuma wayar da kamsu da ake yi, gaskiya yanzu uwayen yara sun fahimci muhimmancin ilimi kuma suna tura 'ya'yansu su wuce zuwa makaranta ta gaba. Wannan shine abin da ake cike a hali yanzu. Na san su bet lokacin da za ta dauki malamai gaba ɗaya bata dauki wani malami ba in ba malamin kimiyya nawa daga mathematics, biology, chemistry, physics, science, agriculture sai English su ta dauka. Kuma na san ko yanzu duk sadda za a dauka ma'aikata na san irin suna aka dauka saboda muna buƙatar wannan ilimin na kimiyya saboda babu wata ƙasa wadda za ta samu ci gaba matuƙar ba a samu malamai ingantattu ba waɗanda ka karantar da harkar kimiyya domin daga harko ne za a koya ma yaro lamarin kimiyya har ya tashi da shi har ya girma da shi har ya zai yana son shi cikin zuciyarsa har ya zai yado kofa ko yawo yake yi bisa hanya yana tunani ne shine irin na harkar kimiyya kaga wannan shi zai jawo mana mutane mu samu engineers na kware mu samu doctors na kware mu samu nurses na kware mu samu ko waɗanne irin ma'aikata na fannin kimiyya waɗanda an na kware wannan shine a halin da ake ciki a halin yanzu
to masha Allah to idan kuma an ka juya a gefen uwaye har yanzu dai akwai uwayen da ba su ba ƴaƴa mata goyon baya domin su cimma burin su na kammala makaranta musamman ko secondary school
gaskiya ba za a rasa ba saboda akwai abubuwa da yawa mafi yawanci wasu ba su fahimci amfanin ilimin ba amma kuma yanzu irin abin da ake yi da wanda gwamnati ke yi in ke lura gwamnati ma yanzu ta ƙirƙiro da wani abu ta hannun UNICEF wanda suka zo wa suna tallafa ma uwaye mata da ɗan jari don da ma abin da ka sa suna barin ƴaƴan su na yawo ba su sa su makaranta shine saboda su tura su su yi talla ko su je wurin kala ko su je wurin share waɗannan don su samu musu ɗan abin da suka supplementin ɗin rayuwarsu cikin gida to yanzu an samu gwamnati na tallafa ma uwaye musamman uwaye mata da jari wanda suka yi suna yi suna tallafa ma kansu suna yi suna to dan ribar da anka samu ga jarin nan ita take tare su suna nuna ma yaran su ga abinda za ana a wanke tuwahi a sai yan omo na a sai yan mina na maimakon a ce sai yarinya ta tai ta tallako ta yau kala saboda ka wannan insha Allah in anka ci gaba da wannan insha Allah za a waye gari ba za ka ga yarinyar da ka yawo wai ba ta zo makaranta ba
Maryam Ato Muhammad murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria
Al'ummar masarautar Hashidu da ke karamar hukumar Dukku a jihar Gombe ta shaɗa marar ganin ilimin ƴaƴa mata ya bunƙasa a yankin wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na ɗauke da rahoto akan wannan
a matakin farko don tabbatar da cimma nasarar ƙudurin bunƙasa harkar ilimin mata a yankin Hashidu an gudanar da taron wayar da kan iyaye muhimmancin ilimin mata da kuma karrama wasu matan da suka yi fice yan garin Hashidun kawu galajiman Hashidu uba ne a fafutuka tabbatar da cewa ilimin mata ya karfafa a garin Hashidu ya yi tsokaci kan shirin
gaskiyar magana shine idan muka duba muka ga abin da ke tafiya a wannan zamani namu sai mu ga cewa ba ji za a yi mu bar mata mu ba su da ilimi kuma mun ga abin da ke faruwa a wurare mata suna karatu suna zamowa wasu abubuwa ana alfahari da su na biyu kuma tsoro da suke da kuma damuwa da suke nunawa akan cewa a asibiti ba su sha'awar su ga mata sun maza sun duba matan su kaga hanyar magance wannan matsala shine me shine ilimin mata din ko ba haka ba so wannan abu da dai wasu abubuwa da dama su suka zaburar da mu mu ga cewa ya kamata mu karfafa ilimin mata
tsohon daraktan kididdiga a ma'aikatar ilimi na jihar Gombe Sani Abdulkadir Hashidu ya yi bayanin matsayin ilimi a masarautar Hashidu.
Gaskiya matsalan ilimi a Hashidu, kasan Hashidu gaba daya masarautar Hashidu, gaskiya bangaren mata akwai rauni har yanzu.
Me yasa aka samu rauni a bangaren mata?
Akwai iyayen da ba su da sha'awar tura ƴaƴansu mata makaranta. Wannan kalubale ne a garin mu.
Za ku bullo da wani sabon salo ne don ganin cewar iyayen da suke hana yaran nan zuwa makaranta sun amince?
Eh, mun fahimci yanzu haka wasu daga iyaye da ba sa son tura ƴaƴansu makaranta. Ya danganci akwai wasu babu halin turawa ne shi yasa yanzu mun shirya jidoniya daga mun gama taron da mun shirya jidoniya ilimi taimakawa iyaye wanda iyayen su ke da karfi karamin karfi za mu tallafa musu mu ga cewa iyayen su sun tura iyayen su makaranta musamman makarantar kwana fata na ka wannan kudiri namu shine iyaye na masarautar Hashidu su taimaka su tura iyayen su mata makaranta muna kuma roƙo makaranta mu na mata masarautar Gombe ta Arewa a kara taimaka mana da makarantar mata na kwana wanda a halin yanzu bamu da shi
malami ya tsangare ilimi ta jami'ar gwamnatin tarayya da ke garin Kashiri a jihar Gombe Muhammad Bala Hashidu ya fayyace abubuwan da suka wajaba don gudanar da ayyukan ba da ilimi.
Kafin a samu ingantaccen ilimi, yana da kyau a samu malamai ƙwararru, wanda kuma idan dai an samu ƙwarewa wajen malunta, to su za su koyar da abin da ya dace tare da bin manhaja ta karantarwa wannan ɗaliban. Sannan kuma ana buƙatar ɗakunan karatu da kuma ɗakunan gwaje-gwaje, saboda kamar misali darussan da suka shafi kimiyya suna buƙatar gwaje-gwaje. Sannan ana buƙatar kayan aikin da ya shafi kamar littattafai, wato ɗakin karatu. Sannan kuma ita gwamnati a lokacin da ya kamata a ce ta taimakawa ilimi shine ta fannin makarantun kansu, saboda akwai matsalan gudanarwa. Su shugabannin makarantun suna kuka, wai lokaci zaka ga babu kayan wasanni, kayan aikin kansa, sannan uwa uba albashi. Shi malami idan kace zaka, idan ka bashi albashin da ya dace, kuma ka taimaka masa wajen bashi promotion akai-akai, to jikinsa zai karfi. Kuma insha Allah zaka ga ya tsaya kai da fata ya koyar, saboda duk da cewa an ce da ladansa a lahira ne, amma a duniyar ma yana son lada.
Amma kuma malamai ba kwa kyautawa ganin da cewa bini-bini kun tafi yajin aiki, bini-bini kun tafi yajin aiki.
To, yajin aiki idan ka dube shi ba kan albashi malamai yawanci suke tafiya, musamman na jami'a. Ko kai yanzu in ka shiga jami'a ko ATBU ko University of Jos ko GSU, zaka je ka samu dalibai sama da 300, malami ɗaya na koyar da su. Ka duba a jami'oyin da aka ci gaba, in dai lecturer student ratio ne, zaka samu dalibi biyu malami ɗaya, ko dalibi uku malami ɗaya. Amma yanzu a nan Najeriya ka samu dalibai 100 a malami guda ɗaya. Yadda zai yi magana su jima, wallahi abin takaici ne, ba za su ji shi ba. Wasu suna waje, wasu suna ta window. To irin wannan ne ita ASU take ta kokari ta ga cewa an samar da ingantattun kayan aiki a jami'o'i.
Dr. Aishatu Umar Maigari ta zama mace abun koyi ga sauran al'ummar masarautar Hashidu, inda aka karrama ta da wasu 'ya'yan masarautar Hashidu da suka yi fice a ilimin zamani. Ta yi mini bayanin yadda ta cimma wannan nasarar.
Allah ne ya kubutantar da ni, ya sa iyayena da kakannina duk kuma sun yarda da cewa ilimi ya mace yana da muhimmi. Saboda haka ba abin da zai hana mace neman ilimi kamar yadda namiji zai nemi ilimi. Kuma dukkan taimako tsakanin iyaye da 'yan uwa da dukkan zuriya, alhamdulillah na same shi. Kuma shi nake kokarin ba wa kowa. Da wannan karamamu da aka yi, ina ga kamar yana cikin abubuwan da aka duba aka gani, saboda mu mata ne da ni da kanwata wanda muka fara yin PhD, wato degree na uku kenan, kuma a fannin ilimin kimiyya. Ni na yi akan analytical chemistry, ita kuma kanwata ta yi akan biochemistry. So ina ga wannan ya ishi kalubale.
Ganin cewar an danganta rashin karatun ƴaƴa mata kan iyaye, na tuntubi wani uba domin jin ra'ayinsa kan wannan batu.
Abinda ya sa iyayen yara ba sa tura 'ya'yansu makaranta, amma matsalar da ya sa ba sa fita waje shine abu. Sannan kuma a bisa al'ada irin ta tamu, makarantun da ake amfani da su ya kasance akwai matsaloli da ake samu.
Kamar
na ainihin wato al'adun makarantar yana da bambanci da al'ada na ainihin addinin mu wajen cuɗayyan maza da mata. To wannan ya sa iyayen yara sai suke ganin gwanda su aurar da 'ya'yansu akan su tura su makaranti.
Abdulhamid Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A kwanan baya mun kawo muku wata hira da mai martaba sarkin Fulanin Bungudu a jihar Zamfaran Najeriya, Alhaji Alhassan Atahiru, inda yake karfafa muhimmancin ilmantar da 'ya mace. Ga maimacin abin da ya faɗa.
To alhamdulillah, kamar yadda na tashi a gidanmu naga amfanin ilimin 'ya'ya mata, saboda na tashi naga a gidanmu an sa yara maza da mata wurin karatu, kuma mun ga amfanin shi. Sannan kuma abin da ya shafi ƙasar Bungudu, sannan na ce a tabbatar da cewa yara maza da mata sun yi karatu. To mun ga amfanin karatun 'ya'ya mata, saboda a halin yanzu a cikin ƙasar Bungudu muna da 'ya'ya mata waɗanda suke suna kan gaba a wurin harkoki daban-daban na abin da ya shafi gudanar da mulki, abin da ya shafi karatu, koyarwa, abin da shafi ayyuka daban-daban. Sannan kuma da yawa sun suke a cikin gidaje suna aure ma, za ka ga cewa akwai bambanci tsakanin mace wacce ta yi karatu da ba ta yi ba, abin da shafi kamanninta ma da kuma tarbiyyar yara da makamanta haka nan. Kamar yanzu da ka sani muna da har mun yi minista Bungudu wadda take mace, yanzu haka ma kuma shi ne da take da ɗaliban mata a Zamfara, 'yar Bungudu ce. saboda kamar mun san amfanin katon ilimi mata wanda yake asali ma nayi ta nazarin abubuwa yanzu irin zamfara da za a samu a yi wata uku ba biya albashi ba to da musibar za ta cika tana da yawa sabanin kago su jihohi sai ga ayin watanni uku ba yi ba amma saboda suna da matan su da mazan su kuwa suna dan ilimi da sana'a da suke yi sai ga su suke wanzar da tafiya maza to yanzu irin wannan abubuwan shi yasa ni ga cewa dole ne ma mu tabbatar da cewa mun tafi bai daya cewa maza da mata kowa ya ilimi don samun ci gaban rayuwa
kazalika yan satin da suka gabata mun kawo muku wata hira da gwamnatin jihar Katsina Alhaji Bello Masari inda yake lissafa matakai da gwamnatin sa ke dauka wajen bunkasa ilimin yaya mata ga maimancin hiran
to da muka fara gyaran makarantu kusan duk makarantu yan mata inda suke kwana din nan wato mun gyara kusan fiye da rabin su mun tabbata by next year in Allah da babu sauran wata makaranta yan mata wato ke bodin wanda ba a gyara ta ba
yanzu duk in naje zan ga irin waɗannan ayyuka da kake ta lissafa mani a wannan gurare da kace
in ka je ka ga abin da muka yi a Kabomu da abin da muka yi a Malumfashi da abin da muke yi a sandamu da abin da muke yi a fago da abin da muke yi already mun yi shi nan a Shargalle da wanda muke a Ajiwa da wanda muke a Jibiya to wannan duk makarantun yan mata ne inda suke kwana
to kafin ku zo ya kuka iske wuraren nan da kake ta lissafa mun kun gyara
kafin mu zo zaka je ka samu yara suna bayan gida a bayan wurin kwanan su in ka shiga wurin kwanan dole ka fita to amma Allah ya taimake mu yanzu mun da kufa kan wannan kuma yanzu mun sai wata makaranta wanda yake cewa kids to zamu bude wato wata makaranta ta musamman ga yara mata zamu ba su special training zamu daukaka ta kaman yadda muka a family support kuma gaba amma ita yan mata ne kawai zalla za mu sa a wurin kuma za mu ba da cikakkun malamai da kuma kayan aiki wanda in ka gina mace ka gina gida saboda matan mu ya kasance duk abin da ake yi to matan mu za su iya shiga su yi alhamdulillah yanzu muna da mata har masu tukin jirgin saman helicopter wannan yan bakori kuma ni na ji dadi so matan mu suna iya kuma a yadda duniyar nan take yanzu dole mu shirya matan mu yadda su ma za su iya kafada da matan ko ina a duniya ba ma Najeriya
a yanzu muna jihar Katsina inda wani malamin addinin Islam a garin Funtuwa Malam Aminu Bature ya buƙaci gwamnatocin jihohi da na tarayyar Najeriya su shiga harkar tabbatar da ilimin zamani musamman ga yaran da ke zuwa makarantun allo a cewar sa hakan ne kadai zai magance matsalar yawo a titi da yaran ke yi Malam Aminu Bature ya bayyana hakan ne a wata hira da wakilin sashen Hausa Zaradin Sani Funtuwa
wannan makaranta ta allo wato farko dai mu ce ma malamai Allah ya saka musu da alkhairi alarammomi sun yi kokari kwarai da gaske an samu malamai da masu karatun alkur'ani yawanci duk malaman kasar nan za ka ga cewa yawancin su nan makarantar suka yi to amma kasancewar tsarin nasu bai samu zamanantawa ba sai aka daga samu wasu matsaloli da sauransu matsalolin shine za ka ga cewa a wancan lokaci duk da wasu malaman sun tsare daidai gurgudu to ba duka aka zama daya ba yaro ne za a dauko shi a kai shi makaranta abinda zai je nemo karatun Qur'ani ake sanya to amma sai ga cewar malami ya tara dalibai masu dimbin yawa an gane ko amma babu wani tsari wanda aka sa shi na zamani misali yaron nan shi zai fita nemo makan shi abinci dalibai yaron nan shi zai tafi ya nemo makan shi sutura daliban nan shi zai nemo wani lokaci ma abinda ya dan samu din ma malamin ma akwai wani kaso lashi to kaga lokacin da yaro yake da buƙatar ya samu natsuwa ya samu ainihin abinci ya samu sutura ya samu wurin zama mai kyau shi dai zai yi karatu in ya rasa wannan to lokacin da ya fita zai samu kanshi cikin halin da bai dace ba misali zai je ka same shi yana wanke-wanke wajen mata masu abinci wasu lokaci a bashi abinci wani ya rasa kai daga nan abun ya kai zai ga kayan wani ya dauka ya shiga bangar siyasa ya mai da sauransu kaga kuma an samu abin da ba a so to tunda an samu an ga irin wannan kuma yana kasancewa ana samun matsaloli ba a ce duka ba to me ya kamata a yi shine kamata a yi a ce gwamnati ta shigo cikin al'amarin kamar yadda ya kamata a yi kokari in ta shiga su kansu malaman a ba su wani training mai kyau wanda za a nuna musu cewa za a zamanantar da karatu, ayi kokarin gina musu makaranta. Malami in ya samu nutsuwa zai ba da karatu nagartacce, sannan su daliban ayi musu wurin kwana, a aje su, a ciyar da su, a tufatar da su, a shayar da su. Wannan zai sa dalibi ba zai yi tunanin zuwa waje ba yayi wanke-wanke ko shaye-shaye ko yaje ya sara suka, ba zai yi ba.
To kamar muna ganin akwai gwamnatoci, musamman gwamnatin wannan jiha da muke ciki ta Katsina da gwamnatin tarayya, sun yi yunkurin irin waɗannan makarantu. Ba makarantun nan an ba su waɗannan malamai, kuma wani lokaci za ka ga har suna kamar yin ɗari-ɗari da ja baya da abin. Za ka ga ba su cika ba abin kamar mahimmanci, suna ganin kamar za a kwace masu wannan koyarwa ta su ne. To ba ganin su ma sun kawo turjiya a wannan al'amari?
Abin da ya sa sun kawo turjiya, kuma su tunaninsu suna ganin cewa za a ɗauke tsarin karatunsu gaba ɗaya a mai da shi kamar boko zalla. Alhali kuma ba haka ba ne. Na zagaya wasu jihohi, na gani, an gane ko, domin akwai wasu abokaina musamman a Sokoto, na je na ga yadda aka yi wannan tsari, na shiga makarantar nan, an gina zaka ga Bene ne da sauransu, an yi tsari mai kyau. To kaga irin wannan tsari da ya kamata gwamnatin tarayya ta inganta abun, ta nuna mu malaman nan ba kwace musu ɗaliban za a yi ba, su ma suna cikin wanda za su riƙa gudanar da ayyukansu a ciki. Ga su ga ɗalibansu, ga ingancin albashi, ga ingancin abinci, ga ingancin tufafi. To wannan shi zai sa ba za su yi tarjiya ba. Saboda ina jan hankalin gwamnatoci na jihohi nan gaba ɗaya da gwamnatin tarayya su inganta shirin, a cire siyasa cikin al'amarin, a sa shuwagabanni waɗanda za su tsare ko masu amana da gaskiya da sanin ya kamata. Idan aka yi haka, waɗannan malaman ba za su yi ɗari-ɗari ba.
To ya kake kallon su iyaye? Wani lokaci ana masa zargin cewa ƴaƴa ne suka yi masa yawa, suke tura su ma su tafi wannan haraka. Kana ganin ya za ka kare wannan zargi da ake mai, ko kuma akwai wani jan hankali da za ka yi masa?
To abu biyu ne. Na farko dai wannan zargi, wasu yana tabbata ba zargi ba ne, wani kuma zargin ne. Da yawa za ka iske yaran nan Allah ne ya ba da su, kuma wani Allah bai bashi ba. Mai ya kamata a yi a nan wurin, iyaye su ji tsoron Allah, su sani cewa tabbas Allah subhanahu wataala ya ba su ƴaƴan nan ne ba don komai ba, domin ya jaraba su.
Shi makaranta ba aure yake tai da haifuwa, kuma matan da ƴaƴan ma ya dubawa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Ubannin mu ku dai na wannan rayuwa, wannan rayuwa tana kawo damuwa. Yau na shagiya da ka baba ne, gani nan ban da tsaya baba ne, an na so
jama'a. Abinda shirin ya kunsa a yau kenan. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma sauran abokanan aiki, ni Iliya Kure yake muku fatan alheri. Mu huta lafiya.
To a gaida malamai. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, abinda kuma lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau. Sai can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri, ciki har da shirin Idan Kwaya ta Narke, shirin da ke faɗakar da al'umma kan illar shan miyagun ƙwayoyi da kuma matakan da za a iya ɗauka na shawo kan matsalar. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa, hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com, ko kuma sauraron shirye-shirye na musamman a wayoyinku na salula dandalin VOA. Kuna kuma iya yin muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri, alheri ke muku, fata alheri.